وسيئات أعمالنا من يدع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والجزاء أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kadarta mana haduwa a wannan sahiya ta ranar Laraba a yau muna 8 ga wata na Ramadan shekara ta 1447 hijira ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wanda haka kin ya dace wa 25 din watan 2 miladiya na 2026 da izinin Allah za mu dasa daga inda muka tsaya cikin karatun tarjuma na abin da ya shafi suratul taghabun wanda ajiya mun tsaya ƙarshen aya da malam yake mana bayani akan abin da ya shafi muhimmanci da dogaro ga Allah subhanahu wataala yake da kamar yadda Allah mai girma da guwaya ya ambata cewa Allahu la ilaha illa huwa wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun Allah shine abun bauta daya dayan abun bautar da babu wani abun bauta sai shi sannan kuma wa 'ala Allahi ga Allah ne falyatawakkalul mu'minun dukkan wani mutum mai imani zai dogara dogara yana kasancewa ne akan Allah subhanahu wata'ala ba a dogara da kowa sai Allah waɗannan bayanai su ne ajiya muka fara wanda za mu ci gaba a kansu sannan kuma sai mu je zuwa ga abin da ya shafi aya ta gaba ɗaya daga cikin magabata yake faɗa ga wani daga cikin malaman lokacin shi ana kiran shi da suna Ma'ruful Karfi yake tambayen shi cewa malam ausini malam kamun wasici kamun wasiya da me kake jan hankali na kale yace mushi tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah subhanahu wataala hatta yakuna har ya zamanto wannan dogaron ga Allah shine anisu ka fil hayat shine abun yanki abun debe kewanka na rayuwa duk abun da ka tana a rayuwa sai ka ji cewa babu wani abun da yake maka fargaba saboda kana jin cewa kana da Allah subhanahu wataala sannan dogaro ga Allah nan ya zamanto shine jalisuka abokin zamanka a kowane lokaci kana halarto da cewa lalle fa akwai Allah sai yake cewa kuma ina maka kashedi da yawan jaji da yawan koki koki me yasa sai yace wa alam annan nasa la yanfa'uka
ka sani cewa mutane ba sa iya yi maka komai duk abin da wani yake da ba abin da zai iya yi maka wai shine wani bahaushe yake cewa wai raba bawa da matsala sai Allah wani karin magana da suke hodi yace wala yadurunaka haka kuma wannan bayin ba za su iya cutar da kai ba wala yu'tunaka ba sa iya baka abin da zai ishe ka a baka yanzu a baka in an jima a baka gobe a baka jibi a baka gata a baka shekaru wanda sai Allah babu wanda zai iya wannan a duk lokacin da ka tusa wani dan adam gaba ya zamanto kana mishi yawan bani bani mi zai biyo baya zai ji cewa yana kyafarka zai ji cewa baya son ka wanda kuma wannan dabi'a ce ta dan adam la yulam ba za a zarge shi akan wannan dabi'a ba kofa ɗaya ce ake kwankwasawa kowane lokaci ita ce kofar Allah subhanahu wataala ka kwankwasa ta ki kwankwasa kowane lokaci kuma wannan kwankwasawan yana ƙara jayo maka soyayyar Allah subhanahu wataala Allah zai soka zai ji cewa lalle wannan bawa ya yarda bawa na ne kuma ya gamsu da cewa lalle ni ne mai badawa a kowane lokaci ka kusanci ubangiji Allah sai ƙara kusantar ka in ka roke shi ya soka kuma ya baka ya arzuta ka ya baka yanzu ya baka gobe ya baka jibi ya baka gata babu mai yin wannan sai Allah dan adam duk yanda zai maka ya baka tabbas gajiyawa yake kuma sannan ba lalle bane ba shi ma a karan kan shi ya dawoma da akwai yin yana yi wayo iyada gobe da wannan sunnar rayuwa ce amma kuma ubangiji kuma shine shine gani Allah shine mawadaci ko mai wadata kowa mai wadata komai yanzu ka dauki oxygen din da muke shaka a kowane second guda ko kasar second guda nawa nawa kake shaka kuma ka duba ka ga yadda ubangiji subhanahu wataala ya baka kyautan wannan abu wanda kusan yayi komai tsada kuma Allah sai ya maida shi zaman tuhai komai arha bawa ya dogara ga Allah ya nima a wajen Allah dan adam bai iya baka bai iya yi maka bai iya maka komai shi ma abin tausayi ne shi ma mai nema ne a wajen Allah subhanahu wataala ala aidi ubangiji subhanahu wataala ya ambata mana cewa wa ala llahi falyatawakkalul mu'minun dukkan masu imani suna dogara ne ga Allah subhanahu wataala ka dogara ga Allah ka nema a wajen Allah koda ka biyo ta hanyar wani to ya zamanto a cikin zuciyarka akwai gamsuwan cewa fa mai badawa na fari shine Allah in ma wani ko wacce ta baka ko ya baki ka tabbatar da cewa Allah ne ya matse shi dole ne ya baka saboda shi a matsayin me yake a matsayin sababi yake amma wanda ya baka awwalan ibtida'an shine ubangiji subhanahu wataala shi yasa duk kakafin godiya in aka tashi daga fari a mataki na fari Allah kawai ake magodiya in kana jin cewa wani ya maka gata kaza ya maka kaza ya baka kaza ya maka kaza to ka tuno ubangijin da shine ya ba wannan bawan da ya baka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa law annakum tatawakkaluna ala allah haqqa tawakkuli larzaqakum kama yarzuqu at-tayr taqdu khimasan wa taruhu bidana wannan yake cewa inda kun dogara ga allah subhanahu wa ta'ala haqiqanin dogaro yace wallahi da ubangiji ya arzuta ku kamar yanda yake arzuta tsuntsaye tsuntsuwa za ta tashi da safe cikin ta babu komai ta huta amma kuma za ta komo da yamma cikin ta a cike ko babatta da wani mangaza da take ajje wani abinci wai dan saboda gobe ta ci ko kuma saboda ajje idan bukata ya kama babu wannan dan haka bawa ya dogara ga Allah ka mai da al'amarin ka ga Allah dai daga cikin magabata akai tawaga aka zo wajen shi aka ce malam ya kamata ku yi magana game da abin da ya shafi farashin abubuwa sai hauhawa yake a roƙa mana Allah yace a yace ni abin da ke tsakanina da ubangiji na yace alayya an a'budahu kama amarani wa alayhi an yarzuqani kama wa'adani yace ni abin da ke kaina in bauta wa Allah subhanahu wataala kamar yadda Allah ya umurce ni sannan kuma abin da ke kan Allah shine ya arzuta ni kamar yanda ya mun alƙawari duk ina ake samun tangarda da matsala rishin ƙarfin yaqini da tawakkalin babu shi a duk lokacin da ya zamanto bakka da wannan tawakkalin to kawai wahala ce zaka karkasha saboda bakinka ya hadi amma zuciyarka batta da gamsuwa da wannan tawakkalin ga Allah subhanahu wataala dan haka sai ka walakanta sai ka tozarta wallahi wannan gaskiyar yaqinin nan ɗan uwa mu yi kokari kowane ɗaya daga cikin mu ya nema maka shi wannan yaqinin ya zamanto duk abin da kake aka ambata maka daga ubangiji subhanahu wataala ya zo a cikin hadisi ingantacce to wannan abin da gaske ne ba shakka bane ba to amma da idan zaman to kai da kanka dama gashi nan kana abin kamar haka nan kamar ba haka nan ba ana baka magana addini kana cewa bari mu gwada mu gani kaga kenan kai da kanka dama baka da yaqini shakka gare ka akan tahiyar asalinta ubangiji yace wa amru ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqan yace nahnu narzuquka cikon magana wancan magabacin yace wa amru ahlaka bis salati yace Allah ya umurce mu akan mu yi sallah mu kyautata sallah mu yi ta akan tsarin karantarwar annabin Allah to sai kowa ya duba sallar shi gani tana kan wannan tsarin wa amru ahlaka bis salati yace wastabir alaiha ayi hakuri ayi da kyakkyen hakuri akan yin sallah da umurtan iyali akan su yi sallah sai Allah yace la nas'aluka rizqan ba ma tambayanka wani arziki kuka kawo wani abu a Allah yace nahnu narzuquka mu ne masu arzuttaka ashe kaga arzikin mu yana hannunwa yana hannun Allah me yake bukata a gare mu bautan Allah me yake bukata a gare mu dogara ga Allah yaqini da sakankan cewa da yarda akan cewa ubangiji subhanahu wataala shi yake yin komai matashiyar karatu a yau mali ubangiji subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhal ladhina amanu inna min azwajikum wa auladikum ubangiji subhanahu wataala anan yana jan hankalin masu imani al-hafiz ibn kasir yake cewa yaqulu ta'ala mukhbiran 'anil azwaj wal auladi anna minhum man huwa aduwwu az-zawji wal walidu bima'ana annahu yaltahi bihi 'anil 'amali salihi Allah yana ba mu labari game da abin da ya shahi wasu daga cikin mata da kuma wasu daga cikin diya akan cewa makiya ne ga abin da ya shahi mazajen su su matan makiya ne game da abin da ya shahi ubannin su su ƴaƴan wasu kaso daga cikin su me yasa saboda suna kawar da hankalin mazajen su ko ubannin su akan aikata abin da yake da'a ce ga Allah subhanahu wataala shine Allah ya ce ya ayyuhal ladhina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani inna lalle ku sani min azwajikum a cikin waɗanda suke matattakin ku ne ko ya zamanto macen kuma mijinta ne wa auladikum da abin da yake ƴaƴanku akwai waɗanda aduwwal lakum makiya ne a gare ku a kowane lokaci suna kokarin fandarar da ku da dora ku kan abin da zai zamanto ba shi bane turba da ubangiji subhanahu wataala ya halicci adam akai sai zamanto kowane lokaci ayyuka na sabo idan aka biye wa irin waɗannan kaso na mata aka biye wa irin wannan kaso na yara to tabbas waɗannan za su kai uwayen su zuwa ga abin da yake halaka ne ta haka Allah ce fahzaruhum ku doki hannu game da su ku kiyaye su ku yi hankali da su kar ku bari saboda soyayya saboda kauna matarka ko ɗanka ya raba ka da Allah subhanahu wataala duk abin da yake ka'ida ce ta addini doka ce ta ubangiji to wannan haqqun ne ahmar jallayi ne wanda ba tsallaka shi duk yanda matarka take a gare ka duk yanda ɗanka yake a gare ka to ka tabbatar da cewa wannan kuma wani yadi wani yanki ne wanda ba a mushi kutse shine Allah ja hankali inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum Allah ce fahdharuhum wa in ta'fu amma idan suka muku ba daidai kin ba da macen da dan in kuka yahiya wa tasfahu sannan kuka nuna halin kuka yahe kuka nuna halin ko in kula akai wa taghfiru kuka gafarta musu fa inna allaha ghafurur rahim kusani cewa ubangiji subhanahu wataala dama shi ubangiji ghafurur mai gafara ne rahimun mai rahama ne wannan aya tana da sababin nuzul kamar da wasu daga cikin malamai suke ambatawa Abdullah ibn Abbas Allah kare yarda a gare shi sa'alahu rajulun an hadhihi al-aya wani mutum ya samu Abdullah ibn Abbas sai yake tambayan shi game da ita wannan aya ya ayyuhal ladhina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Qala sai Abdullah ibn Abbas yake cewa wannan mutumin da ya tambaya yace fa haula'i rijalun aslamu min makkata fa aradu an ya'tu rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam fa aba azwajuhum wa auladuhum an yad'uhum. Yace waɗannan wasu mutane ne suka musulunta a garin Makka, sai suka so su yi hijira su komo garin Madina wajen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, sai matansu da ɗiyansu suka hana su zauwa. Shine Allah ya ce to ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhu. Dan haka ya kuma su imani wasu daga cikin matattakinku da ɗiyanku makiya ne a gare ku, ku yi hankali da su. Yanzu da Allah ya jan kunnan wannan su kuma waɗannan ga abin da aka hana su su yi, matar shi ta yi ruwa ta yi tsaki, ɗiyan shi suka tsaya suka ce ai zancen tahiyya bai taso ba. Wanda irin waɗannan abubuwa a cikin rayuwarmu na yau a wasu lokuta suna faruwa. Yanzu mutum ne za ka ga misali dattijo, ko ana ga cewa kamar dai ya tsuha, idan misali aka yi katari matar shi ta mutu fir ɗiyan shi sana shi aure in bi hankali ba, lasiyama in akwai wani abu a hannun uban, saboda gani ake to su yanzu ɗiyan wanda su ne a gidan ai mamman su ta riga ta mutu, to kuma ya za a sayo da wata mace wanda dama duka lissahin me ake, lissahin gado ne ake, kaga kina ga sayo wata in ya mutu za ta ci, in ta aihu haka kuma ɗiyan za su ci, to wannan lissahin sai su shiga su huta sai su hana mutum aure, yana ji yana gani da kuɗin shi ɗiyan shi sai su hana shi aure. Ɗaya daga cikin magabata yake cewa wallahi inda ya san yana da kwana guda ɗaya tak a rayuwar shi ya ce ba abin da zai hana shi aure, kwana ɗaya. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk mutumin da ya aure faqad istakmala nisfa dini falyattaqillahi fi nisfi albaqi, duk wanda yake da aure ya cika ya samu garantin ciko an cika mishi rabin addinin shi, ya ji tsoron Allah a sauran rabin da ya saura. Majali farfajiya ta abin da ya shahi aure tana da yawa, ba taƙaice ba yake akan wasu abubuwan da al'alla mafi yawa ake ilga su. Ni'ima ce, gata ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wanda bai kamata ba ya zamanto a ce gashi nan ƙiri mutum yana zamne amma sai a hana shi, kai hatta da zaman da za a zo ai kuma waye zai zo a cikin ɗaya zauna da shi? Babu. Daga an yi sahiya kowa ya shiga harkokin shi, kun bar shi shi kaɗai, cuta sai ya kama shi na kaɗaici kawai, yana so ya hira da wa zai hira? Babu. Amma alal aqal idan akwai wannan mata ta iya yin hidiman da babu wanda zai iya yin shi, za ta ɗauka ta ajiye ta daidaita ta gyara ta goge ta share ta yi wane ne, duk yanda kuka ce za ku yi ba za ku iya ba. Daka inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum, Allah ya ce akwai waɗanda maƙiya ne a gare ku, fahdharuhum, ku yi hankali da su. To waɗannan mutanen da suka yi musulunta aka hana su hijira, matan suka hana su. Yanzu lokacin da aka karanta musu wannan aya falamma atau rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, yanzu bayan kusan komi ya ƙare an yi shekaru da hijira, da kyartukun suka samu suka zo, da suka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, suka ga ra'awun nasa qad faqahu ko faquhu, saka ga mutane kowa ya fahimci addini, sun karanci addini sun fahimce shi, su kuma suna nan a matsayin ba su san komi a cikin addinin ba, me suka yi? Fa aradu an yu'aqibu al awlada wal azwaj, sai suka ce to ai abin ba zai yi ba, ku da kuka hana mu hijiran nan sai mun doki sai kun gane kuskuren, za su musu uquba. Shine Allah sai biyo baya cewa in ta'fu in kuka yahiya wa tasfahu kuka daga kafa wa taghfiru kuka yahi fa inna allaha ghafurur rahim allah ne gafara ne ko mai rahama ne a can gaba da awakar siddiq da shi da misda da allah yace ala tuhibbuna an yaghfira allah lakum shin buku so allah gafarta muku tabbas kuna so to naka su waɗanda ku gafarta musu ku yahe musu ku nuna cewa ba ai wani abu ba amma dai ubangiji yayi jan kunni akan cewa wajibi ne a doki mi a doki hannu wannan aya akwai aya da take kamancecce ne ya da ita a cikin sura ta gaba wanda zamu karanta da izinin Allah shine fadar Allah subhanahu wataala ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum amma jan hankali ubangiji subhanahu wataala yake ga masu imani ya ayyuhal ladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah ya kun naukai imani kar ya shagaltar da ku kar ya rudar da ku dukiyar ku da abin da ya shahi ayyan ku an zikrillah game da ambaton Allah kar da wani abu ya dauke hankalinka game da abin da ya shahi mi kulawa da abin da yake addinin ka ne yanzu irin misalin da aka bara na dazu irin shi yake iya faruwa ga mutumin da yake da dukiya misali zai taimakawa addini fir wallahi ɗayan shi sai sa hana matar shi sai ta hana su shiga su huta wai suna gami wai yana ma mutane bannan dukiya ka duwa shi ya tara fa amma wallahi sai akai matakin da za a hana shi tasarrufi a cikin dukiyar kai mutun nawa yayi kyauta yana raye da ya mutu ɗiyan shi suka tada iya da yawa shi yasa a ɓangaren abin da ya shahi yi wa kai wallahi kar ka ɗaga ƙafa kar ka ɗaga ƙafa ka tsaya kama kanka kar ka ce a sai ka mutu kai kana ta hawa manya za a yi ka tara musu ka bar musu wallahi idan ka tara ka bar musu sun wuce lissahinka sha'anin gabansu kawai za su yi ka tara abubuwan da ya kamata kama kanka gata sadaka jariya ba irin wanda baka iya yi amma sai ka ki to shine Allah yake jan hankali la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah nan zikrillah yana daukan ma'anan sallah kai tsaye da dukkan wani abin da yake am yake shiga abu cikin ambaton Allah subhanahu wataala Allah ya ce man yaf'al zalika du wanda ya irin wannan sakaki iyalin shi da dukiyar shi suka shagaltar da shi game da Allah fa ulaika humul khasirun wadannan su ne asararru inji Allah idan Allah ya ce maka asararre kaga magana fa ta riga ta kare Allah kiyaye. Wannan shine jan hankalin da Allah ya mana a cikin wannan aya bayan cewa ya kunda kuka imani lalle wasu daga cikin ba duka ba wasu daga cikin iyalinku wasu daga cikin diyanku makiya ne a gare ku. A daidai lokacin da akwai waɗanda zaka samu kuma shi yasa aka ce ai inna min minci tab'idiyya ai ba'd wasu daga ciki ba duka ba ana samu kuma waɗanda matan ne diyan ne su ma suke karawa uban ko ita take karawa mijin hamzari da kokari akan ayyukata ayyuka managarta kaga yanzu ana samu wani kaso daga cikin mata wanda za su raba mijin su da mi da uwayen shi duk abin da zai zo ya kai ya kawo su take ita dai ya za a yi zamanto alqawlu qawluha kaga wannan ba daidai bane ba kuma yana cikin inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum akwai wadda kuma ita ce ma take kokarin hamzartar da mijin akan ya kula akan abin da yake haƙin uwayen shi idan mata ga yana sanyi sanyi zaka ƙara mishi ƙarfin gwiwa da maganganunta da ya kamata ayi kaza inda kai hali ayi kaza ana samu wannan a daidai lokacin da ana samun diyan da suke kautar da ubannin su game da bin Allah kuma a daidai lokacin da zaka samu wani dan shine ma sababin shiriyar uban shi a nan wata shekara mun karanta kissar wata baiwar Allah da ta aka aura mata wani mashayin giya fasiki suka samu diya guda diyar nan har ta kai matakin shekara 7 na rayuwa ta kai sinnu tamyiz tana iya bambance tantance abubuwa wannan diyar ita ta zamanto sababin shiriyar ubanta na harko in ya huta ba zai dawo ba sai karhe 3 dare kuma idan ya dawo zai dawo ne a shaye haka ke rayuwar shi wannan baiwa Allah kaga maimakin ta bi dukkan wata hanya bata bi ba me tai kawai kukanta take kaiwa wajen Allah kuma tsawon shekarun nan bata gajiya ba bata kasa ba wata'awanu 'alal birri wattaqwa taimakokoniya akan bin Allah da samun tsoron Allah take ta'adda take ta'adda take ta'adda wata rana diyar take ta samu uban take cewa wai baba me yasa ban taba gaba kana sallah wannan abin sai rika muraja'a shi a cikin kokollo shi ta dauko littahi ta ce baba koya mini wuri kaza ko karanta mini nan yanda uwar take mata waɗannan abubuwa suka sa wannan bawan Allah da izinin Allah ya shiga sayyidi ya komo ya zamanto mutumin kirki kaga nan matar ta zamanto mi sababin shiryawa mijin kenan kowane bangare ana samu bangaren maza a samu waɗanda ba sa jin magana bangaren mata a samu waɗanda ba sa jin magana wasu diyan suna jin magana wasu diyan kuma ba sa jin magana wasu zamanto sababin shiriya ka wasu zamanto sababin mi bacewanka to shine Allah yake jan hankali koda an samu waɗanda ba su san abin da ya kamata ba to kai a matsayinka ne mai imani ka gabatar da umurnin Allah ya zamanto duk abin da addini ya gadar shine abin da za ka yi kar ka kula musu batar da kai Allah ce innama amwalukum wa auladukum fitna Allah ce innama ku sani cewa lalle amwalukum dukiyaku wa auladukum da diyanku fitna fitna ce me fitna imtihan wa ikhtibar wa ibtila jarrabawa ce da dukiyarka da diyanka duka jarraba ka ne Allah yake ko su zamanto maka sababin dacewa da rahmar Allah ko su zamanto maka sababin fadawa cikin azabar Allah sai Allah ya ce wallahu indahu ajrun azim Allah shi yake da lada yake da abin da ya shafi sakamako wanda yake mai girma wallahu indahu Allah shi yake da agobe kiyama ajrun azim lada wanda yake mai girma wanda shine gidan aljanna game da abin da ya shafi dukiya an ɗabi'antar da zukatanmu akan son dukiya dan mutum yana son kuɗi bai laihi ba Allah ce wa tuhibbuna almala hubban jamma kuna son dukiya so mai yawa Allah ce zuyyina linnasi hubbu shahawati
zuyyina linnasi hubbu shahawati
Ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa zuggina linnasi an kawata wa dan adam hubbu shahawati son abubuwa na sha'awa wanda wannan in ka dauki hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shike fasarta wannan yace huffatil janna bil makari wa huffatin nar bi shahawat gidan aljanna an kewaye shi da ababen da ran dan adam yake ki gidan wuta an kewaye shi da abin da ran dan adam yake sha'awar shi to wannan sha'awar ta kowane bangare bangarori ne kuma daban-daban sha'awa yana ni so son abin da ya shahi minan nisa'i son mata la'alla dan adam zai iya halaka ta wannan bangaren annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala ar-rijali minan nisa yace bayana ban bar wata fitina ba ga maza mafi batar da su sama da abin da ya shahi iya mata kaga sha'awa ce kuma daga an kawo wannan kalma to mafi yawa tana zawwa a wurin da yake ba na ba na daidai ba sannan kuma haka wal banina da sha'awa na son diya son da mutum yana kallon dan shi yana aikata ba daidai ba ba zai gyara mishi ba ba zai kurije shi ba yana kallo ko tana kallo abu yana girma yana girma yana girma har ya kai inda zai buga daga lokacin kuma sai a rika faman za a yi magana kaga magana ba ta da amfani ana lankusa icce ne a lokacin da yake mi yake danye idan ya zamanto ko yana karami in ya girma do in ka lankusa shi kariya zai to wannan son sha'awa na diya ya halakar da mutane da yawa shine Allah ya ce innama amwalukum wa auladukum diyanku fitna fitna ce a gare ku yanzu a yau zaka samu wani kaso masha Allah Allah saka mushi da alheri Allah bar lada abin da ya shahi diya maimakon uwaye su tsaya su yi abin da ya kamata sai ka ga a diyan ne suke gaba uwayen bin su suke yanda ka san namijin agwagwa da uwar da diyan a gaba inda suka yi can zai bi su kawai abinda suke so shi za a yi karshe kuma za a kare lahiyawa fitna fitna ce diya fitna ne wa auladikum Allah yake cewa da diyanku fitna fitna ce a cikin wannan aya kuma yace wal qanatiril muqantara da abin da ya shahi dukiya taskancacciya mina zahabi na daga zinariya ne wal fidda na abin da ya shahi azurha ce wal khailil musawwama na abin da ya shahi horarrun dawaki ne wal an'ami abin da ya shahi dabobi ne wal harsi abin da ya shahi kayan gona ne kaga waɗannan da duk su ne abin da ake hadama yanzu dirrigimar da ake na duniyar nan ana yin shi ne akan azhab wal fidda ana yin shi ne akan Allah min an-nisa wal banin wal qanatir al muqantara duk akan shi ne ake wani fitina shi kaza wani mata wani diya wani dukiya azurha zinariya da abin da ke tsayawa akan bacin su kudaden da muke kashewa wani abin da ya shahi dawaki wani abin da ya shahi dabobi raƙun mashanu kankanan dabobi wani abin da ya shahi gona waɗannan abubuwa duka suna daga cikin abin da ya makalkale wa ran dan adam Allah ya ce zalika mata'ul hayatid dunya kaga wannan abin da aka faɗi maka sune raskonan jin dadin rayuwar duniya kakab duk wani morewa da za a yi bai hauta daga cikin waɗannan abubuwa sai Allah amma ya ce wallahu indahu husnul ma'ab amma mafi kyakkyawan makoma tana ga Allah subhanahu wataala wanda ya koma zuwa ga Allah bai bi waɗannan abin da yake na sha'awar ba suka halakar da shi to ubangiji subhanahu wataala zai sadar da wannan bawa zuwa ga abin da yake samun dacewa da rahmar shi ne Allah Allah na tar da mu Abu Huraira Abu Buraida yake cewa yaji Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wani lokaci yana khutba wazalla yana khutba faja al-Hasan wal-Husayn sai al-Hasan da al-Husayn sai suka zo yana suka shigo cikin masallaci shi kuma yana sama munbari yana khutba sanai ki ta alaihi ma qamisani ahmarani yamshiyani a tare da su akwai wasu kaya waɗanda suke da launi na ja al-Hasan da al-Husayn sun shigo masallaci suna tahiyya to wannan kayan da yake tare da su sai yake kaman tabe su suna faduwa fa nazala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya sabku min al-minbari daga saman minbari yana kuduba ya sabko ya bar hudubar ya sabko daga minbarin fa hamalahuma sai ya dauke su fa wada'ahuma bayna yadayhi sai ya doko su ɗaya a dama ɗaya a hagun ya kawo su gindin munbarin ya ajje su yana ɗauke da su yake cewa fa wada'ahuma bayna yadayhi ya sanya su kenan a gaban shi summa qala sai manzo Allah yake cewa sadaqallahu Allah yayi gaskiya innama amwalukum wa auladukum fitna kaga lokacin da yaga suna tunkawarwa suna faɗi wannan sai da ya sabka ya je ya ɗauko su ya kawo su ya ce lalle ya fitina ne kuma haka yake dan mutum jin abin yake wata gaba ce a cikin jikinka in aka taba shi ka tabu kai tsaye duk abin da zai sa shi ya ji ba dadi to wallahi zaka samu uwar shi da uban shi suna tare da shi akan wannan abin suna jin wannan ba dadin innama amwalukum wa auladukum fitna Allah ya ce amma wallahu indahu ajrun azim anan abin da ake jin hankali dukiya da abin da ya shahi ayya Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ambatawa game da abin da ya shahi dukiya Manzon Allah yake cewa ya'ti 'ala an-nasi zamanun wani lokaci zai zo wa mutane wanda mutane ba sa tantance dukiya yaki halal yaki haram komi tarawa zai dukiyar da zai samu zai neme ta ne a cikin abin da yake halal ko kuma kawai buda ma kan shi kohohi zai ga baki da in ta ina dukiya ta zo kawai an kare alhalalu mahalla fi yadihi inda ya shigo hannun shi kawai to shikenan shi halatta shi yanzu na zamanin ayo muna cikin shi goma cikin shi wallahi na cikin shi ƙarya mutum zai yi ha'inci kai kisa mutum zai salwantar da ran wani mutum irin shi wai saboda abinda kake tsammanin zaka samu na kai ka ji dadin rayuwa amma shi ka raba shi ma da duniya gaba daya hanyoyin neman kuɗi waɗanda suke na haram bin su ake ido arhe in dai an samu to magana ta kare sai a ce ai ko samu subhanallah yanzu ka duba daga cikin hauƙin da ya hada da yawa daga cikin musulmi misali ko anan kale-kale da ake kale-kale kowa so yake wai dole wai kuɗi zai kaga mutum ya ɗauki takarda ya koma gehe yana nazari wai ya gano wasu dawaki ne za su faɗo wanda dauki zai zo na fari wanda zai zo na biyu kuɗi yake so ya samu kuma abin tausayi sai kaga wasu sun latijanta kai ni za ka yi da kuɗi latijo ka latijanta ba wani riga za ka sa ka burge wani ba wani abin hawa za ka hau bai maka kyau ba wani abin da ya shahi aure za ka ba abin da za ka yi da shi ni za ka yi da shi kaga bayya gani sai ya kara ma kan shi da gilashin da zai kara mashi gani amma za ka gan shi yana zamne wallahi wasu kai ka ce ɗakin kale-kalen nan a gaban idan da asuba za ka ga wasu a can can saman wacce hanya wajen amfani a da asuba za ka ga wasu kowane lokaci a tile yanzu ba azumi ake ba yanzu suna can hallaka ne kuma kai da kake tsammanin wannan mutane za su ba su sun yi ga son kuɗi haba malam kai ai baka san kuɗi ba su suka san kuɗi kawai dan lasa muku ne za a rike kadan-kadan yanda ba ku hawasa ba kullum ku zo ku yi ta kamawa alhali haramun ne kana ciyar da gangan jikinka abin da yake haramun ne duk mutumin da zai shiga wannan hanyar wallahi sai ya lalace Allah shirya ya'ti 'ala an-nasi zaman lokaci zai zo mutane kawai wannan duke ita ce aka sa gaba wannan a daidai kun mutane har kalla na haram ciniki da kasuwanci na haram ana gaba komai mene an samu kawai gari to ba wannan ba aje shi dauki waɗanda ake ga kaman su ne model na duniya manyan duniya kasashen turai kasashen ina ne da ita uwar ta su gaba ɗaya Amurka da irin ababen da suke a cikin kasashe na Afrika da kasashe na Azi duka me ake ma wannan arzikin da ake ma man fetur zinariya kayan gona wane ne uranium suna ake ma yanzu galibi na sun lalata ta an lalata ta an ma rasa me kamar me za a yi al'ummar da ta yi ƙarfin komi a rayuwa yanzu yau rayuwa yana nema ya gagare su kuma duka sharrin waɗancan mutanen a zugo wasu wawaye a cikinku a zo a ce ai za a yi juyin juyi hali to ina amfanin gobewa rai kun yi kuma kun zo kun shiga cikin kumcin rayuwa amma su waye aka sama wadancan manyan kasashe na duniya inda za a ka dada mina zaune lahiya shi ne abin da ba su kuma saboda su rika tatsan arzikin kasashen yadda sai ga dama yanzu shi ne a jefa kasa cikin rudani a cikin rudanin su kuma su rika ɗauka abin da suke so innama amwalukum wa auladukum fitna fitna ce dukiya fitna ce ka roki ubangiji subhanahu wa ta'ala ya arzuta ka arzikin ka ya zama to kifaf in ka san zuciyarka bata da ƙarfi saboda dukiya tana sa dan adam ya fandare wallahi kana cikin mutanen kirki kina zawa kina dan saurara nasiha da ƴan waye kaza kaza ka in kika samu wani zare kika ja na wasu kudade tsaba ba ha ganin zaki karatun ma duk bata lokaci lokacin da kike zama ma duk baki san abin da zaki bane ba aiki ne biki da shi yasa karu da ai haka yake yana cikin mutanen annabi Musa haka Allah ya ce kana min qaumi Musa fa baga alaihi a cikin su yake tun ana ayyuka da shi ana tuwa da yana wallahi ku ayyuka ne sun yawa abubuwa ne sun yawa babu dama eh babu dama shi yasa bawa ya roki ubangiji abin duk abin da zai fandarar da kai ga Allah ka Allah baka shi kuma kudi yana daga cikin abin da yake sa da mai samu dagawa rika jijji da kai da girman kai da rena mutane da rena ma addini a karan kanshi Allah kiyaye innama amwalukum wa auladukum gadiya da dukiyar Allah yace fitina ce da haka mutum in zaka neme ta dukiyar ka neme ta cikin hanyar abinda addini ya yarda in za a kashe kuma a kashe ta hanyar addini kuma wannan tambaya ce wanda Allah sai ya tsaye da kowa gobe kiyama ya mushe ita wannan dukiyar daga ina ta shigo kuma ta ina ta huta sai ka ce kale kale aka yi aka same ta to me aka yi aka kashe ta cha Allah kayan bude waki muka saya cha inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba Allah tsaftatacce ne nagartacce ne ubangiji subhanahu wataala baya amsa sai abin da yake tsaftatacce nagartacce kai zaka saura mutun yazo yayi saur da haram ya zo bude baki da haram kasa akwai matsala Allah kiyaye haka bangaren da ya shahi diya amana ce ubangiji ya damka a hannun kowa duk wanda ya aiwa ya zubar da su haka a saman titi wallahi zai amsa ga Allah subhanahu wataala ni kai mi kikai na kokarin bada tarbiya da yawa daga cikin uwaye ayo ba sa kulawa akan tarbiyantar da diyansu masa kulawa kawai za ta aihe su iya abinda za ta yi aihonsu an ta aihe su shi kenan kawai abinda za a ba mahimmanci shi ne abinda za su riƙa ci suna sha suna ci suna sha suna ci suna sha ana gyara musu gangan jikinsu ba a tarbiyyantar da ruhinsu shi ne ake yi ka ɗauki ɗanka ka kai shi misali da kwalin krista me kake ni magana ce ana yin ta kullum me kake ni amanar da Allah baka yanzu in ka je gobe kiyama ka tsaya tarbiyantar da dan da Allah ya baka me kai wane baiwa Allah ke me kika yi Allah me za ku ce mishi me za ka ce wa Allah dijjan kullun da Allah yi ya ja hankali an ja kunni an yi bayani babu irin bayani da Allah bai ba game da cewa waɗanda ba addinin ku guda ba ba masoya bane a gare ku dan me za ku dauke su a matsayin masoya ai ina ga mutumin da zaka dauki danka ka bashi ya tarbiyantar da shi sai in kana son shi sai in ka yarda da shi to kuna nihin kuna son su ne ko kuna nihin kun yarda da su ne ba za su ha'ince ku ba ba za su ci amana ku wajen tarbiyantar da diyanku ba za su sunkuma musu wata aqida mara kyau ba da ku da Allah wa za a gaskanta Allah ya ce makiya ne a gare ku kuma abinda suke boyewa na kiyayya duk wani abinda suka bayyana wanda suke kiyo ku wallahi wanda suka boyen ya hiyawa Allah ya faɗi haka to ku kuka gaskiya ko kuma Allah ya gaskiya kawai saboda duniya kuma waɗannan abubuwa wallahi duk mutumin da zai je hudan shi a cikin wannan yanayin ya kuka da kanshi Allah kiyaye amma ba lalle bane gobe ta yi kyau saboda kai kana jin a duniya ake nema duniya za a nema formation za a samu kuma duka hira ce formation kimi zai samu nami inda ba a fara shi a irin wanda musulmai suke gudanar da shi kai bal hasali wasu suke su koya musulma ka so da yawa daga cikin musulman ne tunda ka nuna musu cewa kai duniya ka ba gaba to Allah kiyaye lokacin da ka tsufa ka takkwabe wallahi za su nuna maka cewa lalle ka karantar da su kai dan duniya ne za su nuna maka cewa wannan duniyacin sun karance shi idan ya auri matar shi da diyan shi su suke da aulawiya akan duk abin da yake samu wallahi ba kai ba ko ke tunda haraka ce ta duniyanci ko shikenan sai ai duniyancin Allah kiyaye da Adam kariye gina rami ya siya hukan shi a ciki da amana ce Allah baka sai ya tambaye ka akai dukkan diyan da Allah ba mu amana ne akan mu sai Allah tambaye mu ta kowane bangare mu muka ciyar da su mu muka karantar da su ya akai suka yi kaza ya akai mu doke su mu da kanmu mu kai su wuri kaza muka rubuta su dan ni zaka tsaya gaban Allah ka bada bayani innama amwalukum wa auladukum fitna wallahu indahu ajrun azim Allah sheke da lada wanda yake gaggwaba wanda wannan lada gaggwaban ne shine gidan aljanna Allah ce fattaqullaha mastata'tum
fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa khayrun li anfusikum wa man
Ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah gurgudan iyawanku me yake nihi da wannan iyayen da zaka iya yi iya kokarin da zaka iya badawa to ka ji tsoron Allah gurgudan hakanan ba ana nihin ba ka zabi abin da kake so kamar wanda kake so ne fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah iya kokarinku iya yanda za ku iya hadisi a cikin as-sahihain hadisi Abu Huraira Allah kada yarda gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza amartukum bi amrin inna umurce ku da wani abin yi fa'tu minhu mastata'tum kowa yayi shi gurgudan iya yanda zai iya idan zaka iya yin kaza ba kai ba Allah ya sani idan bakin abin da zaka iya kai Allah ya sani in abin nan kana iya wuce shi kai abin da yake sama da shi ka tsaya a daidai wuri kaza Allah ya sani fa'tu biya yake cewa amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum ku zo da shi gurgurai da zaku iya sai ya ce wa mana haytukum abin da na hane ku yace fashtani buhu ku hane shi ku hano duk abin da aka ce a zo da shi to kowa ya zo da shi gurgurai da zai iya misali iya daga cikin farillan sallah ai sallah a yaya a tsaye ko ai sallah a tsaye amma kace in baka iya fa sai ka zauna in baka iya zauna fa sai ka kwanta kaga mataki mataki ne kowa iya gurgudan yanda zai iya amma asalin tashri'in ga yanda yake fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah gurgudan iyawanku abinda zaka iya yi ka ki sai ka ketara zuwa ga wani sauki wanda yake gaban shi to Allah ya sani shi sa manzo Allah ya ce abinda na umurce ku ku zo da shi gurgudan yanda za ku iya kowa da yanda Allah subhanahu wataala ya bashi daman da zai iya yanzu zakka ba tana cikin rukunin musulunci ba to amma yanzu nan in aka hudda wanda yake bara zakka ai nima ne ku ba haka ba nima ne daidai ku na cikin mutane amma kuma rukunin musulunci ne amma me yasa ba badawa saboda babu fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah gurgudan yanda za ku iya sannan maza lake cewa abinda kuma na hane ku to ku hanu ba ce an hana yin ƙarya kace wallahi ni nayi na kasa a babu wannan dole ne ka hanu abinda aka hana dole ne ka hanu tsoron Allah ka zo da shi gurgudan yanda za ka iya wasu daga cikin magabata wanda suke tafsirin wannan aya suke cewa wannan ayar nasikhatun lillati fi ali imran ta shahi hukuncin aya wadda take cikin suratu ali imran wadda Allah yake cewa ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun Allah ce ya kunda kai imani ku ji tsoron Allah iya makura jin tsoron Allah duk abin da aka ce dole ne kowa yi wala tamutunna illa wa antum muslimuna kar ku sake ku bar duniya sai kuna halin kan abin da yake musulunci lamma nazalat hadhihi alaya ishtadda ala alqawm al'amal sai aiki ya tsanantu ga mutane faqamu mutane suka tashi suke aiki wasu kafahuwa sun kumbura wani ido yana ruwa saboda ba a yi barci ba an shiga cikin damage da yawa qiyamul layli azumi kowanne lokaci ba kakkautawa fa anzalallahu Allah sai safkar da wannan ayata yanzu kuda karanta fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah gurgudan yanda za ku iya kuma ayyuka suna tahiya akan mataki akwai abin da yake dole ne akwai abin da kuma nafila ne sannan abu na nafila da wani zai iya yi ba dalli bane ba ni in iya yin shi abinda wacce za ta iya ba dalli bane wacce ta iya yin shi kowa ya auna a matsayin da yake ya dauki abin da zai iya yi na tsoron Allah yayi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa iklifu min al'amali ma tubiqun ku yi kokari ku dorawa kanku ayyuka na alheri abin da za ku iya yace a mafi alherin aiki a wajen Allah addu'a muhawa in qalla mafi dawwaman aiki ko da dan kadan ne aiki wanda yake na nafila wanda ka dora ma kanka zakai misali ka tsara zaka rika karatun qur'ani duk sahiya misali rabi izi duk lokaci kaza zaka rika yin sadaka a duk sati ko zaka rika yin abu kaza a duk lokaci kaza zaka rika qiyamul layl raka'a kaza duk wani aiki dai wanda zaka dora ma kanka wanda addini ya tabbatar da shi to ka dauki abun gurgudu inda zaka iya fattaqullaha mastata'tum karka kwaso abinda kuma zaka komo ka samna abinda Allah ya hiso addu'a muhawa in qalla aikin da zaka dawwama kana yi koda aikin na dan kadan ne amma an samu me an samu dawwama akan aikata wannan aikin to wannan ayat ta shahi waccan fattaqullaha Allah ce mastata'tum gurgudan yanda zaku iya sai ce wasma'u ku saurari umurnin Allah da manzon shi wa ati'u kuma ku yi da'a gare su ay kunu munqadina lima ya'murukumullahu bihi ku zamanto masu jayuwa ai zuwa ga abin da Allah ya umurce ku da shi na bangaren da ya shahi umurni abin da aka hane ku kuma ku hanu kar ku ruka kama bangaren dama da hagu a kawo doka kaza sai kuma ta dubara ku silale kar ku haka nan sannan kuma wala tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi kar kuma ku shiga gaban Allah da manzo wajen aikata wannan aikin ta hanyar mi ta hanyar yin bid'a ku kirkiran makanku wani aikin da babu wani dalilin addini a kan shi kar ku haka nan wasma'u wa ati'u ku ji ku yi da'a ku yi biyayya abinda aka ce ku yi abinda aka hane ku ku hanu umurni na gaba wa anfiqu khairan li anfusikum Allah ya ce ku ciyar ay wabzulu mimma razaqakumullahu 'ala al-aqaribi wal fuqara'i wal masakini wa dhawil hajat ku bayar daga abin da Allah ya baku na dukiya Allah ya ce wannan shine alheri a gare ku ku ba ma makusantanku na jini duk dan uwanka in ka dauki sadaka ka bashi ka dauki wata kyauta ka bashi to lada kala biyu zaka samu lada ta
yan uwantaka sada zumunci sannan kuma zaka samu wanda ake kira shi da suna lada tukuicin da zaka samu na aikin ladan da kai kenan ga ladan ka na sadaka kuma ga ladan ka na sadar da zumunta Abu Talha lokacin da ubangiji subhanahu wa ta'ala sabkar da lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun sai yace mafi alherin dukiyata ita ce bi'ru wata wannan garkar da yake da bayruha sai yace ya rasulullahi na dauki wannan garka na bada ta fi sabilillah asata inda Allah ya so inda kake so bazalla barata na barata saboda Allah bazalla yau da yace fahin ai madalla wannan dukiya ce wadda tayi albarka sai manzo Allah ya ce amma ina ga rarraba wa ƴan uwanka ita ka sanya ta a makusantanka ashe idan ka ce wani jini ya hada ku banda addini kuma akwai haƙƙin wannan jinin kuma shi ma addini yana da sahi ne shi kuma ana bada lada akan shi da haka dai ka bayar da dukiyarka ga makusantanka na jini wal fuqara da waɗanda suke talakawa wal masakin da suke miskine mabukata wa zawil hajati da dukkan ma'abuta bukatu ka rika badawa ahsinu ila khalqillahi kama ahsana Allahu ilaykum ku kyautata wa bayin Allah kamar yadda Allah ya kyautata ya baka kar ka rike ya zamanto ka zama karkadab baka turuwa baka badawa in ka bada wannan shine alheri a gare ka a nan duniya kuma shine alheri a gare ka a gobe kiyama sai Allah yake cewa kuma bayan wannan umarni sai Allah ya ce wa man yuqa shuha nafsihi dukkan wanda Allah ya kare shi daga matsanancin ruwa ashuhu Muhammad al-Amin ash-Shinqidi yake cewa abinda yake amsa ma'anar ashuhu yace a'ammu min al-faqri yahi talauci idan ka ce faqiri talaka ko afwan a'ammu min al-bukhl a'ammu min al-bukhl yace yahi hadewa sama da ruwa ita shuhu shine bakin ruwa irin abinda mutun yana da shi ma a karan kanshi bai amfana ba bana ta nauni amfana dukiya ce ga tanan malam a daskare shi bai ci ba kuma bai ba masu ci suka ci ba bai taimaka wa addinin shi ba kawai iya abin da himmantu da shi ya tara a ce yanzu ai ta kai mataki kaza yawwa sai ya rika jin wani salama a cikin zuciyar shi a rika yanzu ta kai mataki kaza sai ya rika jin wani dadi a cikin zuciyar shi iya abin da yake tashi kawai shi dai tara eh shi dai yanzu ai ya ga wannan dukiyar tana nan tana habbaka sai ya rika jin dadi dan abin da bai taka kara kariya ba in ya huta sai ya wuni ya kwana yana jaje idan Allah ya kadarta mishi wata asara sai hawan jini ya kama shi tension ta bige shi daga nan kuma shikenan sai ya lalace la'alla ma ya kai zuwa ga ya mutu akan abin da bai amfana ba bai amfanar da kowa da shi ba Allah ya ce duk wanda Allah ya tsiratar da shi da irin wannan bakin ruwan fa ulaika humul muflihuna waɗannan su ne marabauta su suka samu rabo saboda duk wanda Allah zai sa dukiya a hannun shi kuma ya taimake shi da aikata ayyuka managarta to wannan bawan ai tabbas ya rabauta saboda dukiya sababi ne na shiga gidan aljanna yanzu misali Allah maka kuɗi sai ka samu wani masallaci misali ya da famfo ka ce duk faktir din shi aka kawo a kanka ta zo duk aikin da za a yi duk wanda zai yi alwala da wannan ruwan ya yi sallah iya abin da ya samu na lada sai an baka wannan ladan misali a ce wanda za su sallah a cikin masallacin nan mutum misali 100 duk sun zo ana suka yi alwala ya salam ana suka yi sallah alwala asuba misali mutum 100 suka yi alwala azhar mutum 100 suka yi alwala la'asar mutum 100 yo kai a wuni abin da ka kwasa Allah kadai sai yawan shi a baka da wannan karhinki kadan ne sai kika siyo su ɗan sahananki ɗan dala 50-50 kaman guda hudu kika kawo masallaci kika aje duk lokacin da matakar sahanin da yana na ana amfani da shi kuma kai kuma kwant ɗinka a wajen Allah yana samun lada abun ba iya da fadi ƙohohin alheri ne faca-faca. Allah ya baka dama ka ɗauki yaunin misali wutan wani masallaci. Allah ya baka dama ka zo ka farrashe wani masallaci da shunhuda, mutane suna hawa suna salla, ko kuma ya zamanto masallacin dungurungum ka gina, gida garanti a cikin gidan aljanna. Kuma duk wanda zai zo ya salla a masallacin nan illa da nawa ya samu, sai ka samu kamar shi kai, hatta da karatu misali da ake, sai ka dauki karatun daga inda kake ka same shi kai ma, amma ka tabbatar da ingancin karatun fa. Kara irin wannan vocal ila ta ka araba ma mutun kaza, in ka yada shi wannan ko banda zaka samu, zaka samu zunubi. Karatu ne na addini nagartacce lahiyayye, sai ka doka kai ma, ka doka ka aika ma wani ko ka aika ma wasu, wallahi duk abin da aka samu na lada a cikin wannan abin kai ma kana ciki. Duka kohohin alheri ne wanda kuma da dukiya za iya yin shi, amma mutumin da yake marowaci ba zai iya ba. Shi yake in ya taba dukiyar karewa za ta yi, ya komo ya sha wahala, alhali ya zama a cikin wahala yake. Tunda ga dukiyar nan babu wani abin da yake amfana da dukiyar in ba sunan akwai ta ba. Allah ce wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun, Allah samu a cikin su. Akwai abin da ya rage a cikin wannan sura da izinin Allah sai a karatun gobe idan Allah subhanahu wataala ya nuna mana. A takardu da aka rubuto na tambayoyi guda biyu, tambaya daya ma'anan tambayan bai kare ba, aka ko takarran guncewa ko ala'ai dai bai kare ba, kenan wanda yake da takarran sai ya sake maimaito ta. Tambaya ta biyu tana tambaya akan abin da ya shahi kasaru, kasaru na sallah ga halin bulaguro. Mutum zai fara kasaru daga lokacin da ya bar garinsu, daga lokacin da ya bar garinsu yana da niyyar yin bulaguro, idan sallah ta kama shi zai iya yin kasaru. Sannan kilo nawa ne na bulaguro yake hukumta cewa mutum ya yi kasaru? Wannan bayani mafi inganci daga cikin maganganun ma'abuta ilimi, yana komawa zuwa ga urfin mutane. Idan ka tafi waje kaza za a ce ka tafi anguwa ko ka yi bulaguro, in ya haushi sunan bulaguro za ka yi kasaru. Idan bai haushi sunan bulaguro ba, ko da kilo nawa ne ba za ka yi kasaru ba. Yanzu misali ka ɗauki manyan birane, sai ka yi kilometer 15 a cikin gari, 20, 30, 50, 60 a cikin gari guda, kai sama da haka nan ma, amma cikin gari ne. Sai dai a ce wani ya tafi mai anguwa ko ba za a ce ya yi mi ba, ya yi bulaguro ba, to ko kilometer nawa kai ba za ka yi kasaru ba. Amma ka tashi da garinku ka huta kilo 5, wannan inda ka tahin nan ba cikin garinku bane ba. Kuma inda za a bada labari a gida a ce ina wani, sai a ce ya yi bulaguro ya yi tahiya, to za ka yi kasaru. Sannan idan ka tahi kwana nawa kake da daman yin kasaru, na farko a hanya za ka yi kasaru ko a tahiya ko a dawowa. Sannan kuma in ka tahi garin da ka tahi, misali ka tahi da niyya za ka yi kwana 2, kwana 3, kwana 4, za ka yi kasaru. Magana mafi inganci kasaru ba a ƙayyade mishi wasu kwanaki, yana komawa ne zuwa ga ka tahi zama ne. In ka tahi zama, to wannan sallah za ka cika. Misali ka tashi daga nan ka tahi gari kaza da niyyar kasuwa ko likita ko na makamancin wannan, da zimmar in yanzu bukata ka ta biya za ka bar wajen, kana jira yau ko gobe, ko jibi, kai watanni kana kasaru babu lahi a kanka. An samu daga cikin magabata sun yi wata 6 suna kasaru a irin wannan zaman. Mutum da yake da misali gidaje guda 2, kana da gida da magaram, kana da gida misali Agadas, a nan kana da mace, a can kana da mace, ba za ka yi kasaru a nan ba, ba za ka yi kasaru a can ba, saboda nan gida ne kuma can ma gida ne. Kenan kaɗan daga cikin abin da yake da alaƙa da abin da ya shafi kasaru. In ya so tambaya, mai tambaya na farko wanda ya rubuto shi kuma ya sake ta, ma'anar ta bai hoto ba. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka, wassalamu alaikum wa rahmatullah.